Ne sauraro akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani, sunana Abba Isa Muhammad, inda a yau ma muke ci gaba da bibiyar labarin nan na matashin nan da ake zargin an ajiye masa tabar wiwi da kuma wasu matasa da ake zargin sun fada ruwa lokacin da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar reshen jihar Kano, wato NDLEA, ta kai wani subami yankin Dan Agundi da ke nan birnin Kano. Kuma mun zanta da ɗaya daga cikin waɗanda wannan hukuma ta NDLEA ta kama a wancan bakin ruwa lokacin da ta kai wancan.
Ya sunanka?
Najib Muhammad.
Mene ne abin da ya faru?
Eh, muna zaune dai sai ma'aikatan suka zo, ko sai muka wada ruwa.
Suka zo ina?
Dan Agundi, bakin ruwan nan.
To me kuke a gurin?
Ana zaune ne a lokacin ba abin da ake yi a gurin ba.
Hanya kuwa mutum ya je bakin ruwa, ko dai kamun kifi kuka je?
A'a.
To me kuka je?
Ana shaya-shaya a gurin.
Kai me ya kai ka gurin?
Ni akwai abin da zan karba a gurin.
Me za ka karba? Ai kai ma ana zargin kana shaya-shaya.
Eh.
Me kake sha?
Dare ce kuwa.
Da kuma ne?
Da wuri.
To ku kuna ganin ya kamata abin da ake a gurin?
A'a, bai dace a dinga yin irin wannan abu.
To an ce lokacin da aka fada ruwa an hana a dauko wanda suka fada, me gaske wannan zargi?
Babu wanda aka hana a dauko. Dan su suka fito da nima ne.
Kai dama ka iya ruwa?
A'a.
Su waye suka fito da kai?
Mutanen ma'aikatan nasu su suka fito da ni.
To bayan an fito da kai me ka gani ya faru?
Ba abin da ya faru, tafiya muka.
To su wanda suke ciki kuma?
Eh, a ciki dai aka bar su muka tawo.
Wataƙila an gaya musu wata magana ko kuwa?
Ba magana da aka gaya musu. An ce dai duk wanda bai iya ba ya fito, ya zo gefe a fito da shi, da suka ƙi fitowa.
Su waye suka faɗa haka?
Su ma'aikatan nan gida.
To yanzu menene sakonka ga al'umma ko kuma wani darasi ka koya?
Gaskiya na koyi darasi. Ya zaman gidan ma ba daɗi.
To ai wasu wanda suka faɗa wannan ruwan ana magana kamar wucewa ma suka zo yi.
A gurin suke, duk a gurin suke.
Yanzu idan ka fita da kana, za ka koma ka ci gaba da wannan abin kenan?
A'a.
Me za ka yi?
Dama kasuwa ake.
A gida an san kana zuwa nan gurin?
A'a.
Yanzu fa?
Yanzu an san.
Mun kuma zan tada da Dr. Ibrahim Abdul wanda shine komandan kuma ta NDLEA a nan Kano, wanda ya mana ƙarin haske game da waɗannan rahotanni guda biyu.
Dr. Ibrahim Abdul, komandan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasar reshen jihar Kano, ga guda daga cikin yaran da ku kamo a wancan gefen kududdufi da ake zargin wasu faɗa hasar da su, ya bayyana yadda al'amarin yake. Me za ku ci?
Sai muku jawabi kwanaki, za ka ta jin hasashe iri-iri. Wani ya ce ƴan drugs ne suka tura yaran ruwa, wani ya ce duka aka yi musu suka tsoro suka shiga ruwa, wasu su ce muku sun shiga ruwa suna zuwa an hana su ba abin da ba ka ji, don dai mutane su samu mutane su goyi bayan su, a ɗauki laifi a ɗora kanmu mu da muke son mu gyara muku al'umma ta jihar Kano.
Me ke jawo wani lokacin za ka ga jami'an naku ana zargin kamar suna dukan mutane?
Matsalar shi ne idan ka je irin wannan wajen yaran nan suna da makamai fa iri-iri. A koran da aka je ma suka biyo ma'aikatan namu da wuƙa irin na yankan itacen nan. Saboda Allah an biyo ka da wanka abin nan na itace, abin na yankan itace, sai ka tsaya kai a yanka ka, don kai ne ba a son ka a ƙasan gaba ɗaya. Sai ka yi zuwa abin da ake kira da turanci reasonable force, wato matsakaicin ƙarfi, ka kwace abin ko kuma ka kare kanka. Wajen kare kanka ɗin kana iya ji ma mutum ciwo shi wancan ɗin, sai a ce ka yi laifi. Sashi na bakwai ina ji na abinan dokan 'yan sanda wanda dace muwa muna amfani da su, shine ya ce kana iya yin ɗin matsakaicin ƙarfi, ka kwace makami wajen mai laifi ko kuma don ka kare kanka. Tsarin mulki kuma na ƙasa shi kuma ya ce kana iya kare kanka ko wajen kare kanka ɗin, in ba ka kashe mutum in yana riƙe da makami ba kai laifi ba, to shine abin ai.
To kamar yaya makomar wanda kuma ba su da makami?
Wanda bai da makami ai ba abin da za a yi mashi, ko ya kace a dudduba a jiwon shi da jikin shi, in bai da kwaya a wajen kuna kallo 'yan jarida, sai a sake shi tafi abin shi ko? To me za mu da cewa mu ajiye shi nan wajen ya cinye mana abinci, bayan gwamnati ba su ba mu ko kuma mana abinci, ka ji ka?
To sai ina kuke samu abincin da kuke ci da su?
Abincin da muke ci da su wani lokaci iyayen suke kawo musu, wani lokaci kuma mu muke karo mu hana da kuɗi mu ba su waɗanda ba su da galihu, waɗanda kuma ba su da iyayen. To kaga haka muke yi.
Ka ce wani lokacin kenan ɗawainiya ma suke zame muku in kun kamo mutane?
Eh, ɗawainiya kan sosai ko, yanzu ka kama mutum wanda bai da kwaya wajen shi wai ka ajiye shi haka kawai, to ya za ka yi da shi ka ba da abinci? Shi yasa a wajen za a duba a jiwonka da ko ina a jikinka, idan ba ka da kwaya a wajen sai a sallame ka tafi abinka. Eh, idan kuma kai ɗan taurin kai kuma mun ma sai mu ɗan maka ɗan abin nan, mu ɗan gyara maka zama ko?
Kamar su waɗannan wanda kuke zargi, ya kuka yi da su musamman na bakin ruwa?
Ana nan ana bincikensu. Kasan dole sai an bincika a gano waye ya saida musu. Na ita court ta fi kama irin waɗanda suke dila-dila, ba irin waɗannan masu shaye-shaye ba sai dai a masu tarbiyya ba. To amfani da su kenan ake yi, ana cikin bincike suna taimaka mana kuma na bi muna kamo 'yan ƙwayan manya masu saida.
Ina batun nan da kuke ta yi a baya na cewa duk wanda ya ba ku bayani ba za ku bayyana sirrinsa ba, kuna samun wannan bayanai zuwa yanzu?
sosai ko wannan ai ka sani kuma babu ma wata hukumar tsaro wanda ma take kare mutunci da kuma mutuncin wanda ya kawo jawabi ban babu ga mu kowa mu American DA sun kula mana da wasu majalisar dinkin duniya inda muke wannan abu so shi sa muka babbanta da sauran jami'an tsaro kuma za mu yi shi muna yin shi ne cikin ka'ida cikin kuma tabbatar da cewa mu yi cikin tsarin mulki na ƙasa mu ba mutun yancin shi na dan adam ba yancin shi na ba za a buge shi ba sai idan yayi taurin kai yancin shi ba za a kashe shi ba za a hana shi wasu abubuwa na walwalan shi duk muna ba mutane yancin su
akwai wasu ƴan abubuwa da suka faru a shekarar da ta gabata da kuma wannan shekarar wanda suka dan ba mutane sha'awa ko kuma mamaki na yanda kuke gudanar da aikin ku musamman yanda kuka gano wata matashiya da aka sawa kwaya a kwanakin nan ma a wannan shekarar akwai wani da ake zargin kamar shi ma sa mai tabar wuyu din akai ina binciken naku ya tsaya
binciken shi wannan da aka sawa tabar wuyu din dukkan su an tattara waɗannan mutanen da aka samu dukkan su an kai su kotu inda ma ba su ma da sa'a shine bayan an je gidansa dauko su ma kan zargin cewa sun samu wannan bayan Allah kwaya sai kuma aka sake samu kwaya kilo hudu a gidansu wanda kaga koda ba dan ma wancan zargin kwaya ba ko dan tabul da aka samu ta isa kai su kotu aiko to kaga ne fi biyu kenan na farko sun samu bayan Allah kwaya ba su hawo sun hawo ba su sauka ba na biyu kuma an same su da kilogram na wuyi hudu a dakunan dakin su so kaga laifi biyu kenan za a kai su kotu
to shi ina makumar wanda kuka fara kamowa wanda ake zargin ajiye mai taba wuyan akai
ai tunda ana bincike na gane cewa ba su da hannu kai ranan na ba da bilin suka taba so yanzu su dai amfani za su zama kamar shaidu ne idan aka je kotu amfani da su kawai za mu shaidu ne kawai amma ba ka ba wani laifin da suka yi
kin girin haka wasu suna ganin kamar ana ma iya hada baki ne da ku a dora wani kwayan nan kuma sai ga wannan ta faru
idan ma ana haka din a yi dadin ai duk wani abu da kaji an ce a Najeriya kakkai mamaki yana faruwa in dai magana ne ta cin hanci wanda ya katutu a zukatun yan Najeriya wanda yana da wahalan gyarawa gaba daya sai dai kai iyakacin kokarinka ana haka akwai lokacin za ka ga wasu ma akan hanya irin masu tsara hanyar nan sun je sun bude budin mutum shi yana nuna cewa shi babban mutum ne ba zai fito ya ga abin da ake budin shi ba ya zauna ciki yana uga ba sai su jefa mishi a ciki ba su je sun kama shi ba yanzu fa halin da ake ciki mutane da suka shiga cikin halin haulayi din nan komai ma mutum yana ganin daidai idan da ya samu abin da zai ci abinci har da irin wannan abubuwan so ba mamaki irin wannan abu a Najeriya
to ai zargin da ake idan irin hakan ta faru ana rufawa juna asiri ne
waye wuce zargi a kasan gaba daya ko ana mai zargi mu yanzu wannan ba mutanen ranar gundu suka ce mu zo mu kama musu mutane ba sun ce da ce suna ta yi ka kawo korafi ba ni na ce ayi ni na ce kowa ya kawo sai an yi da aka ji haka me ya faru alif ya koma kan wancan muka kakkashe mutane muka tura cikin kurdufi ko kaji irin halin ku kenan na kanawa ana magana sai ku rika cewa ku ne iyayen gidan zage ka taba jin wani ba zage irin wannan abu
ba a taba yi ba
ba sa yi so
kamar yanzu idan ka samu ma'aikatan ka da irin wannan abu na sa mutum kwaya ko kuma hada baki da shi ayi wani abu wani mataki zaka dauka
yo Allah na maka irin na singam din na yace wa yo Allah na aka kama ka kai wannan abu ai ka kade idan kai maka dan karamin ma'aikaci ne za a yi maka amlakin audulun ta nan da nan zan kore ka idan ko babba ne zan baka query kuma a bincike ka an samu ka laifi a tura kai kota a kore ka aiki kai dai kana nan kana zuwa kana dauka hoto kana ganin matakan da nake dauka kan ma'aikata tun suna yin abubuwan su wanda ba su dace ba da wuya suka sha wahala yanzu kai kaga duk sun daina abin ya sauki ko to da ba yaka ba za a samu sauki da shi kenan sai ci gaba da yin barnan su wanda suka yi dace su ci gaba
menene sakon ku ga al'umma baki da
al'umman jihar Kano ya kamata ku rika tarbiyyar yaran ku babu kyau idan a ce wai makoci ko wani na kokarin gyara maka yara kuma sai ya zama mai laifi mu ba haka muka taso ba dace lokacin mu ko makoci ne ya bugi yaro dan makocin sa ya laifi idan uban ji labari zai sake mai da shi ne yaron ya zo ya kawo kara ce ka kara bugun shi amma nan ba haka bane sai kaga ana ba yaro wani yancin dan adam yana da dama kar a buge shi kar a musguna mashi har akwai wanda ya tarbiyyar yaron a kai shi ma kotu to wannan ba hali bane ba san dan kuke ba kuna sa so ku sa mishi wani irin hali wanda in ya tashi haka yana yi ko ba shi yana tafiya sakaka zai zama matsala ma al'umma nan gaba
haka zalika idan hali yayi za ku ji mu da dattijuwan nan da muka zanta da ita a baya wanda wasu daga cikin bayan Allah suka ba ta tallafi wanda kuma insha Allah za mu sadar da shi zuwa gare ta za kuma ku ji mu da yadda za mu sake tattauna da ita a cikin wannan shiri ko kuma a shirye-shiryen mu na gaba sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar mu da zamani da fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu